أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يوم مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Asabar, wanda yau 20 daidai ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace da 30 ga watan uku miladiya 2024. Muna cikin suratul Qital, sura ta 47 a jerin surorin Alqur'ani tun daga suratul Fatiha. Yau gashi mun tashi aya ta 35. Allah subhanahu wata'ala yake cewa fala tahinu, kada ku yi rauni, wa tad'u ila salmi, kada ku kirayi kafirai zuwa ga sasantawa. Wa antumul alawun alhali, kuna halin madaukaka. Wallahu ma'akum, Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da ku. Wa lan yatirakum amalakum, kuma ba zai tauye muku ladan dake ayyukanku ba. Innamal hayatud dunya, kadai ita rayuwar duniya, la'ibun wasa ne, wa la'un da kuma sharholiya. Wa in tu'minu, idan kuka yi imani, wa tattaku, kuka ji tsoron Allah, yu'tikum ujurakum, to zai ba ku ladaddakin ayyukanku. Wa la yas'alukum amwalakum, kuma Allah ba zai tambaye ku dukiyoyinku ba. In yas'alukumuha, da a ce Allah zai tambaye ku dukiyoyinku. Fayuhfikum, kuma Allah ya matsanta muku, ya takura muku, tabkhalu, to da za ku yi ruwa. Wa yukhrij adghanakum, kuma daga nan Allah zai fitar da miyagun halayenku. Wannan ayoyi akwai nusarwa gare mu cewa lallai ɗan adam ya yi la'akari da dukkan abin da zai kawo masa cikas a rayuwarsa ta duniya da kuma ta addini, ga cewa ya kauce ma wannan abin. Allah subhanahu wata'ala a nan yake rayi masu imani, tunda an yi bayanin jihadi a ayoyin da suka gabata, kuma an nuna mana cewa magautan addini kullum a shirye suke su ga sun cutar da musulmi, su cutar da addinin musulunci. To tunda su suka samu wannan jajircewa, suka samu wannan kafiya, duk da cewa su masu bara gurbin addini ne, to ina ga kai mai addinin gaskiya, kai ya kamata a ce ka fi kowa dagewa, kai ya kamata ka fi jajircewa da kuma sadaukar da kai in halin hakan ya kama. Allah subhanahu wa ta'ala anan sai ce fala tahinu, kada ku yi rauni dan a nuna mana cewa shi rauni shine farkon rashin cin nasara shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani hadisi da ya tashi kwatanta yadda bambancin mu'minai yake sai ya ce al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Wannan shawara wallahi inda zamu rike ta hannu biyu zamu amfana ba ta wasa ba. Manzo Alaihi Salam yace kakkarfan mu'mini anan ba wai ana maganan wanda ya kowa kwanji ba, ka iya yiwuwa a ga mutum sun kushe ta kato a ido, to amma kuma huhun ba abu ne zai iya kasancewa haka, to amma kuma ka ga wani mai isaba amma ka samu rajulun min ar-rijal, to wannan shine abin da ake magana a nan, kuwa nafsiya ake magana. Na taba hikaito muku kissan Abu Qatada Al-Harith ibn Rabi'i radiyallahu ta'ala anhu, sahabin da aka aika yaje ya kai sako wajen Rustum sarkin Arna. Abu Qatada mutum ne mai tsaba, in ka gan shi za ka cewa ka rena shi. Lokacin da zai isa wajen sarkin Arna, Rustum sarki ne mai kasaita, wato tsawon tafiya an shimfiɗe hanya kamar ka ce ka fita halin yanzu, ga kuma kilisai na alfarma dama da hagu. Lokacin da ya shigo a kan dokinsa, aka ce ya ajiye dokinsa a waje, ya ce ba zai ajiye ba, ya ce ku kuka aika yanzu, in ba ku da bukatar zuwa na koma. Shi kadai ta Hausawa kamar ka fito shi daga halci ya kare da shi, ya taho suka ce kai ya taka kafe din nan da doki, ya ce haka zai yi in ba a bukata sai ya koma. Ya je gaban sarkin Allah ya tsaya tsayuwar alif, baka taba ganin alif ya durkusa ko ya kwanta ba. Sarkin Allah ya kalle shi ya ce kai bawan Allah wane ne kai? Ya ce ɗan saƙon da kuka aika ne. Ya ce me ya zo da ku ƙasanmu? Ya ce li nukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, dan mu fitar da mutane daga bautan mutane zuwa bautan Ubangijin mutane. Ya ce ina ganin dai kamar talauci ne yake damun ku, ko wani abu za a yanka muku na albashi a riƙa baku? Ya ce abin da ya kawo mu shi ne ku bi Allah, in ba ku bi Allah ba a yi ƙasa-ƙasa da ku. Daga shi sai su, ya ce mai ƙasa-ƙasa da ku ƙwace ƙasar ku. Sai ya yi masa ba'a, ya ce in dai ƙasa ce sai ya ɗebo ƙasa sai ta ungo ƙasar an ba ku. Ya karɓa, yana hawa yana fita ya hau dokinsa ya su kwana. Wanda cikin boka ya ce ranka ya daɗe an fa ba shi ƙasar, ai maka ba zai dawo. Ina
ina
ya isa ya tafi, kuma maganar da ya faɗa ya tafaru, aka zo aka yi yaƙi aka yi kace-kace da su, aka kashe wannan sarkin Allah, aka kwace ƙasar. Ma'ana dai in mutum ya kalli jikinsa zai rena shi, amma zuciyarsa ƙarfa ce. To so ake a matsayinka nan musulmi mu'mini ka zama mai ƙarfin zuciya mai ƙarfin hali. To shi yasa kun ga wancan hadisi da na karanta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kakkarfin mu'mini ya fi mu'mini wanda yake tabo labo, ga dai imani ga shi kuma tabo labo. Amma dai manzo Allah sai ce wa fi kulli khair, tunda dai mai imani ne shi ma to akwai alkhairi a cikin kowanne. Sai ya ce ihris ala ma yanfa'uka, kayi tsananin kwadayi ga duk abin da zai amfanar da kai. Wasta'in billah, kuma ka nemi taimakon Allah. Wala ta'jaz, kada ka gajiya, ma'ana duk abin da ka sa gaba na alkhairin duniya ko lahira to kada kai sanyin guyuwa kada kai rauni da wannan ake cin nasara wannan sifar wallahi da yawa mun rasa ta ga dai mutum musulmi ne ga wani ma mu'mini ne wani ma dalibin ilimi amma rauni da sanyin guyuwa da kasada wannan ba za ta taba kai dan adam a rayuwa ba to kun ga shi sai wannan sai ihris ala ma yakunka kwadayi yana tare da aiki in ka ce ina kwadayin kaza to kuma dole kai aiki in ka kwanta da wasa kake to anan sai Allah subhanahu wataala yake cewa wala tahinu kada ku kuskura ku yi rauni kullum ku zamo a tsaye kuke a fadake kuke a farke kuke wata da ku ila salmi kada ku kiraye su nan kiran da aka ce fala ta hinu taqdirin wannan hatafin wala ta da ku kada ku kiraye arna ila salmi zuwa ga sasantawa wa antumul a'launa alhali kuna madaukaka wannan ayar abinda take nuna wa lokacin da ya zamo ana fafatawa tsakanin bangaren musulmi da ba musulmi ba to ku musulmin kada a samu karaya daga bangaren ku kada a samu rauni da kashi daga bangaren ku duk yadda kuke ganin karancin adadin ku duk yadda kuke ganin karancin makaman ku duk yadda kuke ganin karancin tanadin ku to kada a samu rauni daga bangaren ku wato raunin abokin fafatawa shine cin nasarar magaucinsa na farko kana fara rauni to wannan shine nasarar farko da magaucinka zai ci domin rauninka alama sai ta kaga jiya alhamdulillahi ɗan uwa falastina muna musu jinjina an yi musu tayin tsagaita wuta suka ce sai akan sharuɗan da za su bayar wannan dole kai musu jinjina ka kalli ƙarancinsu da ƙarancin makamansu ka kalli duniya arna da ta yi gandun ku a kansu amma ba su nuna gajiyawa ba haka ya kamata musulmin kirki ya kasance to shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wata da ku ina sani kada ku kiraye su zuwa ga sasanci da cewa a kwanta da marar yaƙi kada ku kira su a kan haka wannan wa antumul a'laun tana da ma'ana biyu ko dai ana nufin wannan jumla ce haliya halin kuna madaukaka a kansu ma'ana in dai kun fahimci ku ne sama dukkan imkaniya kuna da ita to kada ya zama kun nemi sulhuntawa da kun nemi a sulhunta kun nuna rauninku da gajiyawa a nan su kuma za su botsare su yi turjiya wannan in mun ɗauka jumla ce haliya ko kuma ya zama jumla ce isti'nafiya ma'ana wa antumul a'launa ku ba daɗe ku ba jima ku ne za ku samu ɗaukaka ma'ana ko da sun ci nasara wata rana a kan ku to wannan nasarar ba mai ɗorewa ba ce ba wannan nasarar ba mai dogewa ba ce ba a cikin suratul anfal Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwa as-sami'ul 'alim wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah ki ta idan sun karkata zuwa ga sulhu da zaman lafiya to kai ma ya kai ma'aikin Allah ka karkata zuwa ga wani mana in sun yi tayi akan wannan to ka karbi wannan tayi malaman tafsiri sun tattauna akan wannan ayoyin duka kowace muhkama ce ko wata ta soke wata al-imam shaukani a cikin tafsirin sa fatahul qadir da kuma al-imam shaqiti a cikin tafsirin sa adwaul bayan fi idahir qur'ani bil qur'an sun tafi akan cewa ba wata mansuka a ciki, kowace muhkama ce kuma kowace akwai bangaren da take magana. Ita wannan da muke tafsirin ta a yau tana magana akan cewa ku musulmi kada ku soma wa magautanku da tayin sulhu da tayin kwanta damar, kada a samu wannan daga bangaren ku. To amma idan su daga bangaren su suka nemi asulhunta a kwanta damara, kuka fahimci akwai maslaha a cikin wannan, to ku karbi wannan tayi. Kun ga bacin karo da juna. Suka ce wannan ta sa manzo alaihi salam ya karbi tayin mushrikan Quraishawa a sulhin Hudaybiya. Kun ga manzo alaihi salatu wassalam ba da niyyar yake fito ba, da niyyar Umar ya fito, mushrikan Quraishawa suka nuna ba zai shiga Makka ba shi da sahabbansa alaihi salam. Sahabbai suka nuna to dole in haka ne sai dai a fafata. To mushrikan Quraishawa su suka nemi a yi sulhu, kuma kun shaji sulhu ne akan waɗansu ƙudurori wanda a zahirinsu wato tauye musulunci ne, cutar da musulmi ne. Manzo alaihi salam ya karɓi wannan ƙudurori kuma suka zama nasara ga musulunci. Kun ga daga cikin ƙudurorin cewa za a kwanta da marar yaƙi tsawon shekara goma. To amma kuma su suka yi tsokanar da wannan sulhun ya zama an warware shi. Almuhim, idan su suka nemi sulhun tawar aka fahimci akwai maslaha, to a nan shugaba ya halatta ya karɓi wannan a bisa sharuɗa. Idan kuma koda sun nemi a kwanta wuta, a tsagaita wutar yaƙi a kwanta ɗamara, sai musulmi suka fahimci akwai shigogo, akwai shigo-shigo ba zurfi, to a nan musulmi suna da dama su ce ba su karɓi wannan tayin ba, ba su yarda da wannan kwanci da marar ba. Ma'ana dai ita wannan aya tana nuna musulmi ba a so ya sifantu da ƙasƙanci da raki da kasala da gajiyawa. Shi yasa a cikin suratul nisa Allah yake cewa wala tahinu fi ibtigha'il qawm, kada ku yi rauni a wajen neman mutanen afafata, domin in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. In kun kasance kuna jin radadi nasara da suka da harbi, su ma suna jin irin wannan radadin kamar yadda kuke ji. To amma kuna da bambanci, shine watarjuna min Allah ma la yarjun, ku kuna sa zuciya a wajen Allah abinda ba sa sa zuciya. Ku duk wanda ya zamo an kashe shi shahada yayi aljanna zai wuce, wanda aka yi masa rauni lada Allah zai bashi, su kuma wanda aka kashe to an kashe banza dan wuta ne, wanda aka jinkata shi ma an jinkata banza, haka zai yi jiya ba lada a wajen Allah sai in ya tuba. To shikenan kuna da bambanci. To wannan gabar kun ga Allah subhanahu wataala shi ya nuna cewa kada a samu rauni. To na sha maimaita mana, duk lokacin da Allah ya ba musulmi shawara ko manzo alaihi salam ya ba musulmi shawara, suka nuna su sun waye, sun fahimci abinda ba wannan ba, kishiyan wannan, to za su dinga ɗanɗana kuɗa iya rayuwarsu. Kun ga manzo alaihi salatu wassalam a wani hadisi dogo da kun sha jinsa ya faɗi irin abinda musulmi za su fuskanta na wulakanci da tozarci da ƙasƙanci a hannun maƙiya addini. Sai sahabbai suke cewa awa min ƙillatin yawma idhin ya rasulullah aw kama qala, suka ce kenan ya ma'aikin Allah wannan abin zai faru saboda musulmi ƴan kaɗan ne. Sai manzon Allah ya ce a'a, ya ce kuna da yawa a lokacin, sai dai yawan ku kamar turan gulbi. Mazaunin bakin ƙorama ko gulbi ya san menene turan gulbi, irin shara da yayi da zaka gulbi ya ture su wanda ba su da amfani komai abinda bahaushe yake cewa taron tsitsiya ba shara manzo da islam yake cewa Allah zai cire kwarjinin ku a cikin zukatan magauta addini saboda raunin ku suka tambaye manzo Allah menene raunin yace hubbud dunya wa karahiyatul maut san duniya da kuma kyamar mutuwa abin sha'awa ita dai mutuwa guda ɗaya ce kuma walan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha kuma la yusakhiruna sa'atan wala yastaqdimun wama kana lin nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muwajjala habu wata rai da za ta mutu sai da izinin Allah abu ne an riga an rubuta shi kuma sai lokaci yayi da akwai wanda gwagwarmaya dauki ba dade za su dauki ransa kwanansa bai kare ba shi ne sai da Khalid ibn Walid ba irin ba'arkar da bai shiga ba bal malaman sira suka ce dukkan banjikinsa kakaf ka lissafa yatsunsa kowace gaba face sai ka samu ko dai sara ko suka ko harbi babu wata gaba da babu tabo to amma Allah bai afaken fama sai rasu ba a gadon sai rasu wani kuma ran nan yace fita jihadi kuma ran nan aka karbi rasu don haka Allah ya rubuta masa manufar shine ka cika a bisa neman yardan Allah shikenan bukata ta biya to saboda haka sai yake cewa wa antumul a'law a wata ayat cikin suratu Ali Imran wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'law in kuntum mu'minin wa la tahinu kada ku yi rauni wa la tahzanu kada ku yi bakin ciki wa antumul a'law ku ne mafiya ɗaukaka amma da sharadi in kuntum mu'minin in kuntum sai masu imani domin in yamsaskum qarqun in wani rauni ko miki ko sara ko suka yi same ku faqad massal qaum qarqun mithlu su ma wa'ancan mazaucin naku irin wannan ta faru gare su wace ne kal ayyamu dawduha bainan nas kwanaki ne yau gare ka gobe ga dan uwanka Allah yake gudanar da su a tsakanin mutane haka rayuwar ta riga ta kasance kullum abinda musulunci kamar mu inda muka sha faɗa musulunci bai taba cewa sai an yi shi kowa da kowa ba taba wannan magana ba wani annabi da yazo da cewa kowa sai yayi addinin Allah ba annabin da yazo da wannan abinda musulunci ko addinin Allah yake nunawa ko dai ka yi shi kifi maka alkhairi in kuma za ka yi shi ba to kada ka dakushe masa hanci yawwa ya zama cewa shi ne mai fada a ce a yi ko a bari inda a ce manzon Allah ya zo da kowa sai ya yi addini kamar yadda muka sha fada to manzon Allah ba zai zauna a Madina ga Yahudawa kashi uku Banu Nadir Banu Qaynuqa Banu Qurayza su suna Yahudancinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana musulunci ba da sai a ce dole sai sun yi to amma mai musulunci yake so tunda shi ne addinin Allah ya zama shi ne mai ta cewa ba zai cuce ka ba kuma kada a haɗa kai da kai shi a cuce shi wannan shi ne manufar addinin musulunci to saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake cewa kada ku kira cewa a zo a sulhunta alhali ku ne maɗaukaka sai ya ce wallahu ma'akum Allah yana tare da ku malaman tafsiri suka ce akwai babbar bishara wallahu ma'akum Allah yana tare da ku wanda kuma duk Allah ya kasance tare da shi to kowa ma ya kware masa baya ba zai asara ba in Allah ya zama tare da kai kowa ma ya kama gabansa to amma in Allah ya zama ba shi tare da kai duk wanda ka kama kafar wala maiyar Allah a cikin alqur'ani malamai suka ce hali hudu ne akwai maiya wacce take nuna barazana da jan kunnuwa akwai maiya da take nuna kewayewa ta kowace fuska akwai maiya khassa akwai kuma khassatun akhas kashin farko ita ce kamar fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl kun taba jin kissan Umma ibn Ubayrik ko Abi Ubayrik daya daga cikin munafikai wanda yaje ya sato bahun gari gidan wani bayahude da ya sato shi garin yana zuba sai ya je gidan wani sahabi ya ajiye garin masu gari suka biyo sawu suka samu bahunsu a wannan gida suka ce wannan mai gida ne ya ce ba shi ba ne ga wanda ya kawo musu ajiya to shi kuma dan babbar kabila ne aka kawo magana gun manzo alaihi salam wanda aka kawo ajiya a gidansa yazo tabbato manzon Allah ajiya aka kawo masa su kuma dangin wancan munafiki suka ga idan ta tabbata bincike ya kai an gane shine za su fallasa to shine suka zo wajen manzo alaihi salam wai suna bashi baki ai hannu ya san na gida a sakaya a rurrufa to shine Allah ya koro bayanin ayoyi masu yawa domin barrantar da wato abin nan afwa shi wancan munafiki kai da ya sato abin nan da ya sato gari gidan bayhude ya kai yawa munafikin da ya sato sai ya kai ajiya gidan bayhude domin Allah kaya bayhude ku duba adalcin addinin musulunci amma musulunci bai yadda wanda bai yi laifi ba ko mai munin halinsa a wajen Allah Allah kaya masa Allah ya soke wannan ayoyi ɗaya bayan ɗaya aka wanke wannan bai hude cewa ba shi ya sato wannan garin ba to shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa su wa'ancan masu laifin yastaghfuna minan nas suna kokarin su boye laifukansu a wajen mutane wala yastaghfuna min Allah amma ba sa kokarin ya zama sun tsira sun karu a wajen Allah subhanahu wataala wa huwa ma'ahum kaga wannan maiya ce litahdid a ja musu kunnuwa cewa Allah yana sane da ku ba za ku boye masa ba to wannan shine maiya hali na farko hali na biyu shine allati tadullu ala al-ihaba wa huwa ma'akum aina ma kuntum da musulmi da kafiri da na kirki da ba na kirki ba babu inda mutum zai shiga ya boye ba Allah ganin Allah da jinsa da iliminsa da kudurarsa suna kewaye da dukkan halittar Allah sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar duk dai ne a wajen Allah da wanda ya koyi magana da wanda ya bayyana da wanda zai shiga burtu yana koye-koye a cikin dare da wanda zai zo gade-gade da rana duk dai ne a wajen Allah subhanahu wata'ala to maiya ta uku ita ce maiyar Allah tare da mu'minai inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun wa anna Allaha ma'al mu'minin Allah subhanahu wata'ala anan kuma yake cewa wa huwa wallahu ma'akum kaga wannan maiya ce khassa tadullu ala ta'yid tana nuna karfafawa da kuma taimakawa ko a mataki na ƙasa a ƙasar ku shugaban ƙasa ya ce wane namu ne muna tare da shi duk wanda ya taba shi da mu yake ya kaji ko a jihar ka gwamnan garin ka da sarkin garin ka su ce wane namu ne duk wanda ya taba shi da mu yake ya za ka ji a wannan jihar dai ba za ka taɓa ba haka ne ko ba haka ba ne to ballanta da kuma Allah subhanahu wataala yace wani namu ne muna tare da shi ai kaga shikenan an ji kurewa to sai kuma wacce take al-akhas mafi kebantuwa shine maiyar Allah ga annabawansa Allah yake ce ma annabi Musa da annabi Harun innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ganin abinda ake ina jin abinda ake fada kaga maiyar Allah tare da annabawa matsayin ta yauta maiyar Allah hade da gama garin mu'minai kaman fadin Allah lokacin da sayyidina Abubakar yake cewa ma'aiki alayhi salam da ɗayansu zai duba ƙarƙashin ƙafafuwansa da ya gamu sai ke ce la tahzaninna Allah ma'ana kada kai bakin ciki Allah yana tare da mu kaga wannan ma'iyya ce a khas ita ce kololuwa to anan sai aka ce wallahu ma'akum Allah yana tare da ku to wanda kuma duk Allah ya zama tare da shi Allah zai taimaka masa kuma zai bashi mafita sharadi dai ya tsaya akan dalilin da ya samu wannan ma'iyya ita ce tatattan imani domin inna Allah la yukhliful mi'ad Allah ba ya saba alƙawari da ka samu matsala to ya tariya ba ya kalli kanka da kanka awalan ma asabatkum musibatun ala sabtum mithlaiha qultumu anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir da kaga Allah ya faɗi sharadi in kaga bai cika a kanka ba to binciki kanka kada ka binciki sharadin sharadin a daidai yake wala Allah kai ne ba a daidai ba to sai yake cewa wallahu ma'akum Allah yana tare da ku walan yatirakum a'malakum kuma Allah subhanahu wataala ba zai taba tauye muku laladdakin ayyukanku ba anan malamai suka ce in muka duba wannan aya za mu ga bisharori guda uku na farko dai Allah subhanahu wataala yake cewa wa antumul a'laun ku ne mafiya daukaka wanda kuma duk Allah ya daukaka ba wanda yake kaskanta shi akwai ma'ana ta uku da nan ta ban fada ba mun fadi biyu ko ne wa antumul a'laun jumla sai haliya alhalin lokacin da kuke da daukaka ku ne sama kada ku nemi ainihin sulhunta ko kuma ana nufin wa antumul a'laun jumla sai ibtida'iyya ma'ana ku sani ku ne madaukaka abu na uku wasu malamai suka ce ana nufin koda kun ga cewa wani karan arna sun ci nasara akan ku to ku sani dai ku ne madaukaka ku ne yan aljanna ma'ana ku ba za ku yi asara ba aljanna ita ce sama kuma wanda suke cikinta su ne madaukaka irin wannan bisharorin Allah ya kawo su Allah subhanahu wataala yake cewa walan yaj'ala Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila Allah ba zai taba baiwa kafirai dama akan mu'minai ba wannan aya tana da fadi ta fuskar fassara wasu suka ce ana nufin cewa dama ta gaba ɗaya a ce dukkanin kafirai an dora su akan dukkanin mu'minai Allah ba zai yi wannan ba ko kuma ana nufin in dai mu'minai suna riƙe da ta'alim na musulunci to babu yadda za a yi wani arni samu ta cewa akan su in kun ga matsala to ku duba kanku da kanku za ku gano matsalolin ainihin naku ne amma in dai kuna nan cikakkun mu'minai to abin nan da Allah ya faɗa babu canji a kansa to saboda haka Allah sai yake cewa sannan kuma wallahu ma'akum Allah yana tare da ku kaga wannan bishara ta biyu ku ne madaukaka kuma Allah yana tare da ku abu na uku walan yatirakum a'malakum Allah ba zai taba tauye muku ladabinku ba anan akwai babbar bishara duk wani wanda zai yi kowane irin aiki fargabarsa ko dai a kibiyar sanadan gabaki daya ko kuma a tauye masa to babu ɗayan biyu bal Allah yake cewa inna Allah la yablimu mithqala dharra wa in taku hasanatun ko hasanatan yudha'ifha ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ألا بايا توي أيكم باوا كودا بايا ذرة ومنين ذرة النمى وسما لما يسكتي ذرة إتتي فارن دسبو دكان كانتتا ذات شكتي كين إدن كتي قيت كينك شيبا كسنيبا haka wasu suka ce kaga wanda shine karshe a wajen karanta wasu suka ce zarra irin kamar idan rana wata yar kofa hasken rana ya shigo zaka dinga gani wani burkushi haka ba za ka iya ganin sa ba za ka iya kama shi da hannu ba aka ce wannan shine zarra to ko irin wannan abun Allah ba zai tauye ba ba ma wannan wa in taku hasanatun imma kyakkyawa ne ya kasance daga wajen bawa yoba ifa Allah zai nunnun ka wannan wa yukti min da dun ajrun azima kuma ya bada wata gwagwa Allah da daga wajen sa ku duba min da dunhu kyautar da aka ce daga wajen babba ya kake da tantar yanzu a ce kyautar ciyaman kyautar councilor kyautar gwamna kyautar kwamishina kyautar shugaban kasa a ce kowannen su mai karamci ne don Allah yazo a ce maka ga kyaututtuka sun an rufe waccan ta kawun sula ce mai bi mata ta siya bace mai bi mata ta kwamishina mai bi mata ta gwamna mai bi mata ta shugaban kasa kuma kowanne karimi ne sai ka dauko ta kawun sula ko wane mutum ta shugaban kasar za ka nufa saboda a nan kana jin in dai ka dace da ita kakarka ta yake saka to Allah sai ce milladunhu shi ne wani ke cewa ala qadari menene kalmi menene akwai wato dai abinci nan na cewa wato gwargwadon girman mai kyauta gwargwadon kyautarsa gwargwadon girman mai kyauta gwargwadon girman kyautar babba karimi to kyautarsa ba dare take da kowa ba ga wadata ga karamci na faɗa mana a bara komai wadata idan mai tsolo ne to wannan ba yadda ka iya sai a hankali to kuma komai karamcinsa in babu kaga ba zai iya ba to sai ya zamo biyu ta haɗu ga samu ga karamci to wannan abin da za a baka kai ma sai dai ka ce ka tuba eh ya fi ƙarfin kai ta godiya ka san in kyauta ta kai kyauta sai ka ce ka tuba in ka ji ana ta Allah saka daga kai ne to gina dan abu ne kaɗan Allah ya dace da mu Allah subhanahu wata'ala a wata ayar yake cewa wala dhaqul mawazin alqist ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة كمثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله سبحانه وتعالى في سوى زام أجي مأونية معنا سكيلوني كو سكيلين نأو لا نتشف القيامة babu wani mai dai da za a tauye mu wani abu wa in kana misqalu habatin min khardal ko da a ce kaman kwayar zarra sai ko gadagi na aiki Allah ya ce a ce nabiha sai mun zo da ita Allah ya yi kansa jinjina da kansa ya ce wa kafabina hasibin kai mun isa mu zamo masu bincike to anan shi yasa Allah subhanahu wataala sai ke ta walan yatirakum a'malukum Allah ba zai taba tauye muku ayyukanku ba ma'ana za ku samu ladan aikin ku chip chip anan a cikin tafsiri yake ta fala ta hinu shine tadruhu kada ku yi rauni wata da ku ila salmi yace bi fatihi sin a ce as-salmi wa quli bi kasriha a ce as-salmi wannan shine qira'an hamza da kuma shuba rawi daga ainihin asil abokin hafsu sun karanta ilis silmi sauran malamai ilis silmi shine sai yake cewa ayi sulh wato ainihin sasantawa ma'al kufari tare da kafirai idzaliki tumuhum idan kuka haɗu da su wa antumul a'launa alhali ku ne mafiya daukaka mai tafsiri yace wuzifa minhu wa lamul fi'li anan an shafe wa wanda shine lamul fi'li asalin kalman a'alawuna a'alawuna to aka sai a'alawuna ina ba ta algane shine yake cewa ai antumul aglabuna ku ne masu rinjaye alqahiruna wanda ku ne za ku rinjaye su sai ce wal jumlatu halun da'iba wannan jumla hal ne wanda yake tutur ma'ana in dai musulmi suna kan musulunci yadda ya kamata to kullun su ne mafiya daukaka wallahu ma'akum Allah yana tare da ku bil auni wan nasr ta hanyar agaji da taimako walan yatirakum shine yanquskum Allah ba zai taba tauye muku amalakum ayyukankum shine thawaba haladanta sai ce wala taqabul maut abil jihad kada ma ku ji tsoron mutuwa ta hanyar jihadi an nuna mun lokaci za mu tsaya anan saboda tambayoyi abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wato kaman ka ce wai kun tabbata wai da gaske ne manzo sallam zai yi ceto gobe alkiyama wai da gaske ne kuwa yau asabar ai wai da gaske ne a cikin watan azumi muke abin ko ai shi da amsa wannan tabbata ai manzo sallallahu alaihi wasallam kaman yadda malamai suka ambata ceton sa mataki mataki ne ambata wajen kala shida na farko manzo alaihi salam shi Allah ya baiwa ash-shafa'atul uzma wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda a wannan kadamin hatta annabawa sai sun gode wa manzo sallallahu alaihi wasallam annabawa kansu sai sun gode musu alaihi salam domin shine sai ta yi sujuda gaban al'arshi Allah ya ce da shi in ra'asaka wa sal tuqa wa shfa tushfa daga kanka ka tambaya a baka ka nemi ceto a baka ceto saboda haka zai yi ceto ceton farko cewa Allah ya yi wa bayi hisabi kowa ma ya san matsayinsa domin tsananin da kafirai suke a wannan lokacin sun kwammace a ma yi hisabin in mawutar ce su tafi mataki na farko mataki na biyu yan aljanna kowa ya cancanta ya shiga aljanna Allah ya sa mu cikin su to dan an nuna mana matsayin manzo alaihi salam sai yayi ceto sannan a shigar da mu ceto na biyu kenan ceto na uku yan aljanna suna aljanna aikin su bai kai ai musu promotion tan kololuwa ba manzo Allah zai ce a daga likafa su ai sama da su Allah ya sa mu a cikin su ceto na hudu waɗansu sun mutu da tauhidi amma ga laifuka sun cancanci shiga wuta manzo Allah zai sa baki cewa kada a sa su Allah ya ce an yafe musu sai aljanna ceto na biyar sun je da manyan laifuka amma akwai tauhidi an saka su a wuta ba a kai ga shekarun da aka daima musu manzo Allah ya sa baki cewa ya Allah a fito da su a ce an fito da su na shida shine wanda manzo Allah zai yi wa kafiran da ba za su fito ba ba su mutu da imani ba kafiri ba zai shiga aljanna ba irin wanda yi wa babban sa Abu Talib sai a sassauta musu azaba. Manzo alaihi salam ya sami Abu Talib a cikin wuta, ina jin ko dai iya gugun sauta ko iya gwiwarsa ko mata hade shi. Manzo Allah ya cece shi, wutar ta zamo iya idan sawu, amma duk da aka kwakwalwarsa tana rababbaka. Azarallahu ajara. To kaga wannan yana nuna maka wannan su ne kashe-kashen ceto. Kai wasu ma malaman sun ambaci waɗansu ma wanda ba wannan ba. Saboda haka manzo alaihi salatu wassalam kullum in ma kai sallah ka daga hannu ka ce ya Allah ka saka ni a cikin ceton manzo sallallahu alaihi wasallam, shi kadai yake da tabbas din da za ka ce Allah ya saka ka a cikin cetonsa, wanda duk ga shi ba ƙarshe shi ma ceton yake dai ma. Allah ya sa mu dace. Na'am. To tambaya ta sa gaba biyu ce mun amsa ɗaya. Gaba tambaya cewa ai masa bayanin ceto biyar wanda manzo alaihi salam zai yi, mun riga mun faɗe su. Gaba tambaya sa ta biyu yake cewa wai yana son bayani akan sayyidina Abubakar da Warqatu bin Nawfal. Ya Allah gafarta mana bayani akan Abubakar, ai sai dai mu kai fatuwar rana ce, shi ma ba a ce komai ba. Sayyidina Abubakar kawai in ka tsaya akan cewa huwa sahibu nabi sallallahu alaihi wasallam, ka tsaya ya isa, ka ce shi ne sahabin manzo alaihi salam, kawai wannan mata isa. Domin shi ne inda mutum zai ce Abubakar ba sahabi ba ne, ya kafirta nan take. Da Umar da Usman da Ali da duk kowane sahabi, da za ka ce ba sahabbai ba ne, to sai a ce mutum fasiki ne, za a ladabtar da shi. Amma Abubakar in ka ce ba sahabi ba ne, Qur'ani ka karyata, in ya kulu li sahibihi la ta'dhur inda Allah ma'a. Kuma shi ne manzo Allah ya ce duk wanda ya mana alheri, inda mun ga dama za mu iya biyansa amma banda Abubakar, wannan Allah kadai zai iya biyansa. Sayyidina Abubakar bai taba shakkun musulunci mutum da yake, duk abinda manzo Allah ya faɗa sam'an wa ta'atan. Shi ne surukin manzo alaihi salam mahaifin nana Aisha, shi ne daga kabarin manzo alaihi salam sai kabarinsa. Wane mutum? Ai ko an aka tsaya ya isa. Warqatu bin Nawfal baffan nana Khadija ne, yana daga cikin mutane hudu wanda su tun a jahiliya suna kyamar bautar gumaka. Wato akwai Zaid ibn Amr, shi Zaid shi ne baban Sa'id ibn Zaid, kusan Sa'id ibn Zaid ɗaya daga cikin goma da aka yi musu bishara da aljanna. To shi Zaid shi ne Zaid ibn Amr ibn Nufay. To sai kuma shi Waraka ibn Nawfal, sannan akwai Ubaydullah ibn Jahash, akwai Usman ibn Huwairid. To su waɗannan hudun tun a jahiliya sai suke kyamar bautar gumaka. Akwai lokacin da aka yi buki na shekara-shekara, wato na jinjina ga gumaka, to sai suka koma gefe suna cewa gaskiya Qurayshawa sun saki layi, wannan ba shi ne addinin Annabi Ibrahim ba. To sai suka yi mitin tsakanin suka ce gaskiya mu tafi neman addinin gaskiya. Shi Usman ibn Huwairid sai ya tafi sha wajen Kaisar, tunda shi ba nasare ne, tunda lokacin kuka musulunci bai bayyana ba. To sai shiga addinin Kiristanci har ya mutu a wajen Kaisar. Shi kuma Ubaydullah ibn Jahash shi ne mijin Ummu Habiba Ramla, matar manzo alaihi salam, ƴar Abu Sufyan. To shi ne farkon wanda ya aure ta. To har musulunci ya zo ya musulunta, sai ya yi hijira zuwa ainihin Habasha. To sai dai kash, sai ya samu zamewar kafa, sai ya ridda ya bar addinin musulunci. To shi ya sanya ma Ummu Habiba da ta cika iddata Najashi, ya yi mata sadaki, ya ɗora mata aure da manzo alaihi salatu wassalam. yayi mata sadaki ina jin dirhami wajen 4000 to shi kuma Zaid bin Amr bin Nufayl sai ce to shi yanzu ba zai iya tafiya wani wuri ba zai zauna a Makka amma zai duba abinda yaga ya dukkama da addinin Ibrahim alayhis salam yayi wannan to haka ya kawwame ya danga nisan ta Qurayshawa baya cinyake yanken da suke baya duk wani abu da suke da shirka har Allah ya karbe shi to shi kuma Waraka ibn Nawfal ba Quraysh ne da cikin Banu Asad shi kuma sai ya shiga addinin Kiristanci gadagada ya dunga karanta littattafai na Kiristanci ya karanta Injila kusan ba aka ce ya haddace ta zai iya ma rubuta ta da ka to babban nan na Khadija lokacin da manzo alaihi salam Allah ya so mai masa wahayi a gare gina ai kun ga yazo ya faɗa mana na Khadija yace zambiluni to da ta ga manzo Allah a cikin damuwa sai ta je wajen Waraka ibn Nawfal tunda babban ta ne tace ya kai dan babana dan uwanka ga abin da ya faru gare shi ta karanta sai yace to ina rantsuwa da wanda ran Waraka yake hannunsa in dai abin da kika faɗa gaskiya ne shine annabin wannan al'umma domin abin da kike faɗa ya zo masa shine irin abin da ya zo wa annabi Musa to wata rana baya gani dan ya zama kusan baya gani ya zo yana dawafi kun san akwai dawafi tun a lokacin jahiliya sai aka ce masa ai ga annabi Muhammad ya zo to sai yace a kawo shi wajensa sai ce ba ni labarin abin da ka gani manzo Allah ya karanta masa tiryan sai yace to wallahi wannan abin da ka faɗa in dai haka ne kai ne annabin wannan al'umma kuma sai an ƙaryata ka kuma sai an kore ka kuma sai an yaƙe ka ina ma ina da ƙarfi lokacin da za a kore ka in ce maka maka sai yace awa mukhrizi ya qaumi yanzu mutane na kora ta za su yi yace to ai ba wanda zai zo da irin abin da zaka zo da shi face sai an yi gaba da shi sai an kore shi to malaman sirra suka ce daga wannan abin yan kwanaki Allah ya karbe shi bai dogon rayuwa ba to shi yasa akwai hadisin Tirmidhi wanda in mun mata ba Tirmidhi ne ya rawaito hadisi an tambaye na Khadija take ta an tambaye manzon Allah wai ko Waraka dan aljanna ne sai manzon Allah yake cewa layi mafarki na gan shi da fararen kaya kuma ina zaton inda ba dan aljanna ne ba zan gan shi da wannan kayan ba akwai riwaya daga Imam Zuhuri yana cewa manzo Allah yayi mafarki ko yayi bayani ya ga aljanna ɗaya ko biyu ta waraka to dai mafi yawan malaman sirra suna cewa shi ne ma nabiyin musulunta saboda ai tun daga nana Khadija sai shi lokacin labari ba bai je ma Abubakar ba illa iyaka dai shi wannan lokacin ma kusan wahayi da yanke to kafin ya dawo shi Allah ya karɓi kayansa a takaice dai wannan shine Waraka ibn Nawfal to lokaci yayi halinsa za mu takaita a nan Allah ya mana albarka Allah ya sa mu dace kamar yadda muka faɗa insha Allah ta'ala yau dinnan za a soma ƙiyamul layli kamar yadda